ran 3 da misalin karfe 4 na ranar ne da a gano gawan wani mutum da ake kira John Achagua da kuma ya kasance kokon gwamna da ke dafawa gwamna abinci a rataye a cikin gidan gwamnatin da ke anguwar Jare. An dai gano gawan malam John ne a rataye a saman bishiya hariye daga cikin gidajen kwana da aka keɓewa shugaban ƙasa wa ake kira Presidential Lodge a kuma cikin gidan gwamnatin jihar Borno, inda ake kan cewa ya rataye kansa ne da kansa. Gawan John ɗin dai tana rataye ne a kan wata doguwar bishiyar maina, yayin da yake sanye da wata kwala shade blue da kuma wata baƙar wando. Ba san dai dalilin da ya sa John ɗin ya rataye kansa ba, an dai gagawarsa ne kawai na lilo a kan bishiyar, kuma aka kira jami'an tsaro da jami'an kwana-kwana da suka sa tsani suka soke gawa. Aka kuma garzaya da gawar zuwa asibiti, wadda daga bisani kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Muhammad Aliyu ya ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno, inda maharma manema labarai bayani game da abubuwan da ya wakana kamar haka.
Ka san abu ne wanda ba wanda ke wurin, amma yawancin lokaci mukan dauki bincikenmu mu kai har daga inda mutumin ya fito. Kamar misali wannan talikin da ya mutu nan, kaga mutum ne wanda ba za a ce matsala irin na rashi ya sa shi haka ba. Gwamnati ta masa gida, ta bashi mota, yana da kudin wata. Amma kaga yawancin lokaci za ka ga daga gidajenmu mun samu waɗansu matsaloli. To rashin haƙuri da kuma waɗansu abubuwan da ba za a iya cewa gashi nan ba. To kaga mu yanzu sai mun ɗauki bincikenmu mun kai har ga inda iyalansa suke, ila za mu samu wani labarin da ila dukkanmu nan ba wanda ya sani.
Kun fara gudanar da bincike ne yanzu?
An fara tun daga an ɗauka an kai asibiti, ai ba kowa zai kai asibiti ba sai ɗan sanda. Yawwa, daga nan kuma masu binciken ga shi ne shugaban masu bincike na jihar nan. To daga nan za a je gurin iyalansa a ji menene akwai wani abu tsakanin shi da su ne, a tsakanin shi da wani a waje ne, a'a a wurin aiki ne, duk za mu ji.
Bayanai dai na nuni da cewa Malam John Achagua ya daɗe yana aikin koko a gidan gwamnatin jihar Borno, wanda har ma ya ritaya, amma ya ci gaba da aiki a gidan a matsayin ma'aikacin wucin gadi, yayin da wasu ke danganta lamarin nasa da rashin samun haƙƙinsa na barin aiki, wasu kuma na danganta shi da matsalolin gida, wanda Allah ne kaɗai ya san abin da ke ciki. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.